sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ma sauraron mu a Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murya Arewa da Alol da kuma Niya dukkan su a zangon FM su ma masu na'urar computer na iya jin shirin nan kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da la'asariyar litinin bakwai ga watan Maris shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai
A yau litinin ministan cikin gidan kasar Tunisia ya faɗa cewa dakarun kasar sun kashe mayakan sa kai 21 Kungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta nemi kungiyar tarayyar kasashen Afirka ta AU da ta kafa kotun hukunta waɗanda suka ci zarafin bil'adama. ‘Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su samar da mafita game da matsalar gurɓataccen ruwan sha a birnin Flint.
To a gaishe ka.
Abin da ke sa naira tana faɗuwa abubuwa biyu ne. Na farko mun zamana babu abin da muke yi da kan komai shigo da shi yake baka da dalilin da za a ce za a shigo ma da tumatir kifi sukari madara duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muna da albarkatun ƙasa zamu yayin su amma komai sai an shigo da shi
wani masanin harkokin tattalin arziki Malam Kurfi dangane da taron tattalin arziki da aka bude yau a Lagos kan harkoki da kuma tattalin arzikin Najeriya Ghana ta bikin cika shekaru 59 da samun yancin kai muna da rahoto ina gwamnatin Najeriya za ta tura mutanen da aka yanke hukunci kan cin hanci da rashawa ne ganin hali da gidajen fursuna ke ciki wani lauyan Najeriya zai sharhi kai daga ƙarshe za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam da farko ga labarin duniya
to jama'a assalamu alaikum A yau litinin ministan cikin gidan kasar Tunisia ya faɗa cewa dakarun kasar sun kashe mayakan sa kai 21 waɗanda suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda da wani sansanin sojin kasar da ke kusa da kan iyakar kasar Libya. Jami'an kasar sun ce an kashe akalla fararen hula hudu da wani soja guda a rangamar da aka yi a garin Benguerdane da ke kudu maso gabashin kasar. Bayan rangamar hukumomi sun umarci mazauna yankin da su zauna a cikin gidajensu. Dakarun kasashen yammacin duniya da yana taimakawa takwarorin su na Tunisia yayin da ake ƙara nuna damuwa kan yadda mayakan sa kai ciki har da na kungiyar IS ke tsallaka kan iyaka domin kai harhare. Amma kun da ya gabata Burtaniya ta bayyana cewa za ta aika da dakarunta 20 da za su taimaka wajen kare kan iyakar.
Kungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga kungiyar tarayyar kasashen Afirka wato AU da kafa wata kotu wacce za ta hukunta duk wanda aka samu da aikata manyan laifukan cin zarafin bil'adama a Sudan ta Kudu. Kungiyar ta Human Rights Watch tana zargin bangarorin 'yan tawaye ne da kuma dakarun gwamnati da aikata laifukan da suka take haƙƙin bil'adama. A yau litinin kungiyar ta ikirarin cewa akwai hujjojin da ke nuna dakarun kasar sun kashe mutane tare da aikata fyaɗe da kuma tilasta mutane tserewa daga gidajensu a jihar kudancin Equatoria. A wata da ya gabata mataimakin babban sakatare majalisar ɗinkin duniya Ivan Simonovic ya bayyana jihar kudanci Equatoria a matsayin ɗaya daga cikin sabbin yankunan da ake samun tarzoma inda ya ce sun samu rahoto ana yin kisa da fyaɗe da kuma ɓarnata dukiyoyin jama'a. Kungiyar ta Human Rights Watch ta ce masu bincikenta sun yi ziyarci yankin a watan Fabrairu inda suka samu shaidu da suka bayyana musu yadda dakarun kasar ke kai hare-hare a gidaje tare da kwashe musu kayayyaki.
‘Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun ce a shirye suke fafata da abokin hamayyarsu Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi. A muhawarar da aka yi a birnin Flint da ke jihar Michigan, 'yan takarar biyu na jam'iyyar Democrat sun sha bamban da na jam'iyyar Republican waɗanda suka fi mai da hankali wajen sukar junansu. A lokacin da yake jawabi, Sanders ya ce irin halayen da 'yan takarar Republican ke nunawa alama ce da ke nuna cewa idan har ya zama shugaban ƙasa, gwamnatinsa za ta bunƙasa fannin kula da lafiyar ƙwaƙwalwa. Birnin na Flint mai yawan mutane 100,000 waɗanda akasarinsu baƙaƙen fata ne kuma suna rayuwa ta cikin ƙunci. Ya shafa ma da matsalar gurɓataccen ruwan sha. Sanders wanda shi ya fara jawabi a muhawarar ya bayyana alhinin sa kan yadda ya ga iyalai ciki har da yara suke fama da matsalar gurɓataccen ruwan sha. ita kuwa to Clinton kira ta yi ga gwamnatin tarayya da ta jiha da su fitar da kudade domin a shawo kan wannan matsala.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Koriya ta Kudu da Amurka sun fara wani atisayin soja na shekara-shekara yayin da ake cikin wani yanayi na zaman dardar dalilin wasu gwaje-gwajen manyan makamai da Koriya ta Arewa ta yi a yan kwanakin nan. Wannan atisayi wadda ake kira Key Resolve and Foul Eagle a Turance zai kasance shi ne atisayi mafi girma wadda fiye da dakarun Koriya ta Kudu 300 da na Amurka 17 ke halarta. Sa'o'i kaɗan kafin fara atisayin, ministan tsaron Koriya ta Arewa ya fitar da wata sanarwa wacce ta yi kashedin cewa za su kaddamar da hare-hare domin mai da martani kan wannan atisayi wadda ya kwatanta a matsayin wani mataki na kai mamaya ga ƙasarsu. Sanarwa har ila yau ta ce Koriya ta Arewa za ta kai harin nukiliya a kan sansanin Amurka da ke kudanci da kuma ɗokacin yankin Pacific. Sai dai kakakin ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ya yi kira ga makwabciyarsu ta Arewa da su daina nuna taurin kai, wato yana ƙara jaddada cewa za su mai da martani cikin hanzari ga duk wani hari da Pyongyang za ta kai musu.
A ƙarshe a yau Litinin shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai suna ganawa da takwarorinsu na ƙasar Turkiyya domin tattaunawa kan yadda za a takaita kurarar bakin haure zuwa nahiyar, yayin da dubban mutane ke makale akan iyakar Girka da Macedonia. Gabanin wannan taron gaggawan wanda ke gudana a birnin Brussels, jami'an diplomasiyyar ƙungiyar EU sun ce an tanadi wani kuduri wanda zai ba da damar a rufe hanyoyin da ke wato bakin hauren ke bi a yankin ƙasashen Balkans domin kaiwa ga sauran yankunan nahiyar ta Turai. Tunda dai kasashen da ke arewacin Turai irin su Macedonia suka rufe kan iyakokinsu domin hana 'yan gudun hijira da suka fito daga Syria da Afghanistan da Iraki kaiwa ga ƙasar Jamus da kasashen yankin Scandinavia. Yanzu haka fiye da 'yan gudun hijira miliyan 2.7 na girki a ƙasar ta Turkiyya, kuma kamar takwarorinta na nahiyar Turai tana fama da matsalar yadda za ta sama musu ababen more rayuwa na yau da kullum.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, yau aka bude taron kwanaki biyu kan hali da tattalin arzikin Najeriya ke ciki. Mujallar The Economist ce ta shirya wannan taro. Cikin manyan baki da suke halartar wannan taro har da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da kuma hamshakin attajirin nan Aliko Dangote da Aliko Dangote da wasu gwamnoni. Na tattauna da wani masanin tattalin arziki Kasimu Garba Kurfi kan fa'idar wannan taro.
Ana cewa duniyar nan ta zama cikin kwarya, wato babu iyaka. Kudi suna yawo ko'ina, saboda haka in baka shirya kanka ba sai su zo su wuce ka. In ka diba shekaru biyu da suka wuce, kudaden da suka shigo Najeriya ba karamin biliyoyi suka shigo ba, amma daga shekarar da ta wuce ta baya da muke kan gaba a Afirka, amma yanzu mun haraja da baya. So dole ne a zauna a diba a ga menene matsalar mu, ina za a yi gyara, maimakon kudaden nan su rika wuce mu su rika shigowa nan dan za su taimaka mu tattalin arzikin baki da. Wannan yana ɗaya daga cikin kasuwan wanda ya sa suka wannan abu a wannan lokacin.
To wannan kudade da kake cewa sun fita, sun fita ne saboda koma bayan tattalin arzikin Najeriya sakamakon faduwar farashin mai, ko kuma dai wasu manufofin sabuwar gwamnati ce suka janyo masu kudade suka janye kudaden su, ko kuma suka daina zuwa su zuba jari?
To duka. Na farko dai, shi duk wanda yake sa kuɗin shi yana kokari ya ga cewa me zai samu, kuma in ya zo zai fita zai iya fita da kuɗin shi. To kamar yadda ka sani, tattalin arzikin mu kaɗan ya tsaya, muna kiran shi mono economy, wato ya tsaya akan arzikin. Idan farashin mai yana ɗaga, zaka komi kasan mu yana tafiya da ni. Idan farashin mai kuma yana faduwa, zai baka alamar cewa to kai taka tsantsan. Tun daga shekara da ta wuce mai ya fara yin kasa, inda zai fara ba su alamun cewa lallai da za su ga cewa sun hidda abin da za su iya hidda tun kafin kasuwa ta wace. Wannan shi ne kokina. Na biyu kuma, gwamnatin nan dama ga zabe ya zo ana ganin za a yi abun yi ba za a yi ba amma alhamdulillah abubuwa suka zo duk fiye da yadda ake zamani amma sai ba mu samu damar cewa ba ita gwamnatin nan ta shirya ga manufofin ta na tattalin arziki wannan sai yasa su kansu su san cewa wacce alƙibla ce gwamnatin za ta sa akan tattalin arziki so da daman da suka yi kokarin su ne su sa ido su ga me za a yi
to
kaga dai ya dauki lokaci ministan ba na su waɗanda su ne za su maganganu daga nan za a fara gane alƙibla da gwamnati sa gaba akan tattalin arziki ita kuma gwamnati ba ta yi magana wannan sai su saboda ka rishin makama din sai ƙara taimakawa wannan sannan da ƙarshe aka zo sai aka ce canjin kuɗin naira shi duk wanda kawo kuɗin shi dama ba yana kawo kuɗin shi bane a naira a'a yana diba ya zai shigo ya zai fita to wannan shi ma ya taimaka dan tun kafin ma shekarar ta ƙare inda ake auna dukkan mu suka danye kansu
ayyan yara gobe na nake ci
ayyan yara gobe na nake ci
ka ji kallon guna can za faɗi yake shata gobe na yake ci shina ka kamaro kana na zan ya shato mamalo gumi da yake ci
kaya yara gumi na nake ci
maso zowa office koye office maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci
to jiya kasar Ghana ta bikin cika shekaru 59 da samun yancin kai baba ya kuma ƙeriya hada mana wannan rahoto
The battle has ended, and thus Ghana, your beloved country, is free forever.
Tsohon shugaban Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah kenan a lokacin da yake bayyana samun yancin Ghana a wani gagarumin taro da aka yi a Black Star Square dake birnin Accra a shekarar 1957 shugaban Ghana na farko ya kaddamar da shelar kishin ƙasa lamarin da ya kai ga rera waƙoƙin kishin ƙasa kamar haka Dr. Kwame Nkrumah ya ce kishin ƙasa shine zai kai ga ƙasashenmu na Afirka su yi gogayya da sauran ƙasashen duniya. A wurin faretin bukin zagayowar ranar samun ƴancin Ghana na cikin shekaru 59 da aka yi a jiya a filin Black Star Square a birnin Accra, shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya maimaita irin wannan kira na kishin ƙasa.
You always carry within you the pride and the love of country Ghana. We may be many and a diverse people, but we are one nation with one
Yace ya kamata mu yi alfahari da nuna soyayya ga kasar mu. Yace za mu iya samun sabanin ra'ayi amma duk da haka mu san al'umma daya muke da makoma daya. Na tuntubi Malam Bawa Abubakar wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullun a birnin Accra. Ko yalla ana samun al'umman kasar Ghana da kishin kasa kamar ada.
To Allah diga al'umman Ghana suna da kishin kasa bare daga cikin ga wasu kasashen Afrika domin idan ka duba yadda Ghana ke tafiya kullum ba sa fatan wani yawan tashe-tashen hankula za ka ga akwai abubuwa da dama da suka faru in a wata ƙasa ne sai ka ji kawai ƙasar ta barke da yaƙi amma Ghana sai ka ji an ce a'a a yi haƙuri a zauna lafiya ka ga wannan wani nau'i ne na nuna kishin ƙasa zaman lafiyar ƙasa na daga cikin wato kishin ƙasa.
To ko menene dalilin da ya kawo raunin kishin ƙasa tsakanin al'ummar Afirka sai ya ce.
Abin da nake gani shi ne gazawar gwamnati na cika alƙawuran da ya kai wata jawa al'umma samun abubuwan jin daɗi kamar wutar lantarki da ruwan famfo waɗannan abubuwa ana samun wuya wurin samun su yadda ya kamata. Kaga wannan ba za a ce mutum da buge ji ka hana shi kuka ba. Mun so samu ne kaga kowa ne kan yi haƙuri don nuna kishin kaza to amma waɗannan yanzu an waye gari gwamnatocin nan ba sa cika alƙawari. Wannan yana daga cikin an samu rauni a wurin kishin kaza a wurin al'ummar Afirka kenan.
A wurin cigaban ƙasar kuwa da ƙasar ta samu shekaru 59 da samun 'yancin kai cewa ya yi.
Ita to wallahi bi da bidin da 59 din nan dai ba a samu ci gaba sosai ba kasancewar Ghana ita ce kasa ta farko kudu da hamadar Sahara na Afirka baki da ta samu yanci amma yanzu idan ka je wasu kasashen za ka an samu ci gaba kwarai da gaske fiye da nan Ghana
Malam Bawo Abubakar kenan mai sharhi akan harkokin yau da kullum a birnin Accra galibin mutane ne suke kira da a koma baya a nuna kishi ga kasashenmu na nahiyar Afirka don ci gaban mu
Nkuruma hakika gwarzona yayi mulki nai babu shiyana ya ce kowa ya shigo gana da fare da baki na Afirka na baban ban shi yau daidai na
Wata babban matsala da Najeriya za ta fuskanta ita ce karancin gidajen fursuna inda za ta daure tilin mutane waɗanda watakil kotu za ta same su da laifuffuka dangane da zargin cin hanci da rashawa da wasu laifuffuka na yi wa tattalin arziki zagon ƙasa. Lauya Muhammad Modibo Bakari ya yi magana kan wannan batu dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa.
In an gama wayannan shari'un aka tattara mutane har an yi nasara za a je a daure su a ina za a kai su babu wurin ajiye su domin gidajen yari da muke da su a Najeriya a yanzu idan ka dubi capacity wato ma'aunin su da yadda aka kafa su da shekarun da aka kafa su da lokacin al'umma ko jama'ar Najeriya da suke da kuma zuwa yanzu suna daukan mutanen da suke cikin su yanzu aka ya fi kashi sun nika banin din kaman kashi uku ko hudu yawan abunda doka ta yi kafa su da kuma adadin da aka kayyada musu dauka
na'am
to eto suwa yanzu in za a kai su a ina za a kai su kuma gidajen fursuna kamar gidajen kamar tashan jirgin sama ne ba kowani wuri ne za ka keɓe kashe gidan fursuna ba kamar yadda ba za ka share kowani fili kashe jirgin ƙasa jirgin tashan jirgin sama domin kana iya ware kowani irin gini ka ce ya zama ko daji office ko kotu ko wani ofishin gwamnati kowane irin abu za ka iya yi amma fursuna yanda aka tsara shi da farko har yanda ake kiyaye shi daban da duk wani gini don sai a tsara shi dama tun farko ma akan matsayin fursuna ne to wannan na sha faɗa amma ina gani kamar ko ana wani abu da yake ba cikin gwamnatin mutu yake ba ko ana wani abu wani tanadi na gera fursuna da kuma faɗaɗa fursunoni da gina sabbin fursunoni domin wannan mutane idan aka fara fa gama musu shari'un nan sai an rasa inda za a ajiye su a yanzu ma na jiran shari'ar ma kuma ma wasu mutane ma dan kadan kadan na kwanaki kadan a bada beli mun san wahalan da suke samu to yanzu kamar alal misali ba yawan dogon bayani ba idan ka dubi a bada kaman kuje prison a nan Abuja lokacin da aka kafa wannan fursunan nan har yanzu ba a dan kara ko abu kadan daga ciki ba to duk na sha zuwa wasu ayyuka wurin to na prison bi congestion na wasu mutane da ake tsare a wurin ina zuwa interview lokaci to idan ka duba wannan lokacin da aka kafa wannan kuje prison a nan Abuja ne tare na Abuja lokacin fa alƙalai guda uku ne a Abuja da baki dayan su
masanin shari'a Modibo Muhammad Bakari kenan aka je kan cunkoso a gidajen yarin Najeriya kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC halin yanzu kuma karfe 10 ne da minti 18 da 'yan daƙiƙai ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara
jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya amin. A makon da ya gabata, na yi muku alƙawalin cewar, idan Allah ya kawo mu wannan satin, za mu ƙoƙarta kawo muku ƙarshen tattaunawarmu da Malam Lawwali Mamman, wanda yake jami'i mai kula da ci gaban ilimi a matakin firamare da sakandare. A jamhuriyar Niger wakilin ma'aikatar ilimin ta kasar Niger Malam Lawwali Mamman ya ci gaba da bayanai kamar haka
marar ilimi abun rainawa himma da kwaro kokarin mu shininku
sannan kuma a samu a yi tsari wanda za a kai musu hawayensu yana yanzu ana iya alura cewa a cikin makarantu babu irin wannan matsaloli da aka samu na yawan yajin aiki To lalle gaskiya wanda kadan ne abin, amma akwai abubuwa da yawa wanda aka yi gaskiya wanda ke sa ce gaskiya matsalolin karatu nan da Nijar gaskiya alhamdulillah sun yi dama sosai.
To a ina fahimce ka yanzu duk da cewar yanda ka bayyano an yi waɗannan abubuwa, to waɗanne ne waɗanda har yanzu ake samun nakasu a kansu waɗanda ba a samu cimma kai ga an yi su yanda ya dace ba?
Lalle duwa nan za na abu ne muhimmai, amma ka san aka ce dambu in ya yawa ajimai, haka wasu ake cewa. Lalle ba a cewa akwai nakasu, tunda aikin ci gaba ne suke yi. Kamar yanzu ka ɗauki gina makarantu, ai makarantu ba a yi wa a kai matsayin da za a cewa sun isa, tunda kullum mutane taruwa suke dole kuma a yi ta gina, don ai masa ba tsaye yake ba, ana ta tahiya. Akwai wani bangare ma wanda na dan mance bu nan zantan shi ba, karatun mutane masu na kasu cin nan wanda ake ce ma handicafe, nan ma gwamnati ta gaskiya ta bada kokari da kuma shiga kamar karatu na 'yan mata. Yanzu in ka lura na a cikin jihar Hamma, in ka ɗauka in kai lissahi kamar wanda ke yin jarabawa duk shekara, sai ka ga kamar mata suna gogaya ma da maza, wani fannin ma sai ga mata sun dan zarta maza din. To lalle gaskiya yanzu ni bin ga wani riban da za a ce babu wani abin da ake yi, gaskiya babu wani matsala, abin aiki ne wanda ba wanda za a ƙara ba ne yau ko gobe ana sai. Ka san shi kuma aikin ƙasa ba aiki ba ne wanda gwamnati guda za ta zo ta yi shi ta ƙara shi ta ce komai ya ƙare, aiki ne wanda ci gaba da ake ta yi ana kai. To kuma ga yadda muka ga abin ya ɗauko yanzu, gaskiya yadda ake gina makarantu a ba malamai horo, sai mu ce lalle abin kai sai dai mai san barka sosai.
To ana a nan za a iya cewa kenan yanzu an samu kusan kaman kashi 80 ko kashi 90 ci gaba kenan za a ce?
To lalle wannan kasar irin wannan a ce an samu 80 ko 80 da ko 70, wannan kuma abu ne na kididdiga na lissahi, tunda ni ban zana kididdiga ba, abin da dai na gani na lura cewa gaskiya an samu ci gaba sosai. Wannan in ce ma ga kashi 80 ko kashi 90 wallahi gaskiya ban gama, abin da na san an samu ci gaba kwarai kamar aka kwatanta ganda ake ba.
Yawanci mafi akasarin kasashen Afirka akan samu ƴansu matsaloli waɗanda na san ko ita ƙasar Nijar ba za a rasa wannan matsala ba, wanda za a ga cewar ana ƙoƙari ana inganta makarantun da suke a cikin gari, baya ga ba a bada kulawa da ta dace ga makarantun da suke a karkara. Kowace irin matsala kuke samu a makarantun da kuke da su a karkara?
Lalle fi sabilillahi wannan matsala akwai ta. To yanzu kamar da nace ma wurin gina makarantu, yanzu da za ka ga ƙauyen da ka ce bai samu makaranta wanda aka gina, yanzu sai dai kamar yawan malaman makarantu ka san duk yawanci su yi sansu jirgi a cikin birni. Yanzu ƙalubalen da shugaban gwamnati shi ne yaya za a yi a samo wata politik wanda za ta sa wato a jawo hankalin mutane su samu damar ta haya su yi aikin a cikin karkara. Ai matsalar wai ba babu aiki bane ko kuma babu kaya, amma matsalar da ke da kai da yawa malaman makarantu sun yi sansu jirgi cikin birni ba sansu kai kawai. Amma ina tsammani ga yanda na gani yanzu ga yanda ake abin ke tafiya ana cokan al'amur.
To ana samun isassun kayan aiki a makarantun karkara kenan?
Ana samu, tunda yanzu in ka lura kamar aka ce ma sai kamar nan wata mai kamawa ne za a shiga makaranta, to tun kafin lokacin ya iso za a ganin manya-manya motoci ana shago daga titi suna tashi daga birnin Yamai suna zuwa jahohi-jahohi ana jirge kayayyakin nan, kuma kayayyakin nan da aikata jahohi kuma su kuma sai aika su cikin karkara. To amma kamar da na gaya ma ne dangon ya yi wa ba shi mai ko ba a tsadansa watakila nan zuwa can a ɗan samu matsaloli mai su ma da an samu labarinsu ana cokan su. Amma ka yanzu gaskiya da wuya a ce ga karkarar Nijar da a ce babu kayan aikin karatu a koya.
Ganin cewar ana magana ilimi, idan ba a yi magana jin daɗin malamai ba to za a tarar da cewar akwai nakasu. Waɗanne irin hanyoyi ne gwamnatoci suke bi don ganin sun kyautata jin daɗin malamai a baki ɗaya ƙasar Nijar?
To ka san wannan matsala kamar ina jin da wuya a ce gwamnati ta zauna ta ce ba ta damu ba da jin daɗin malamai. Mai matsalar da ke da kai wanda ni na lura da ita kamar karancin kuɗin shiga, ka san duk yadda gwamnati ke son ta daɗa dama wato ma'aikatan tare tana aiki ne da abin da ke da cewa aljihunta. Abin da na sani wannan gwamnati ta keɓe wani kaso na kuɗinta wanda ta ce za ta sa shi cikin jin daɗin malamai da dai karatu baki ɗaya. Kenan kamar yanzu ka lura ruwan shekaran kwanakin ga an ce kuɗin mai sun hadu ko? Kenan ka kuɗin shiga kin nan na kasa suna ragewa.
Masu sauraro ƙarshen tattaunawar mu kenan da Malam Lawali Mamman, mai magana da yawun ma'aikatar ilimi ta ƙasar Nijar, inda ya bayanai da dama dangane da irin ci gaba da aka samu a bangaren ilimi a jamhuriyar ta Niger. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga Malam Lawali Mamman da ya samu damar amsa wannan gayyatar tamu. Idan kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
To, a gaida Malam Yusuf Harande da sauran malamai.
Idan mutum fa zai yi jima'i da matarsa, to fa sai ya shirya, ya aika mata da ƴan sako kwana biyu ko uku ko hudu ko sati ɗaya kafin ranar da yake so ya jima'i da ita. Ku yi taka tsantsan gurin faranta wa matanku da daɗaɗa musu da gamsar da su wurin jima'i, domin fa tun da aka fara rayuwar duniya ake yin kwarto. Kuskure ne namiji ya tafi yin jima'i da matarsa gaba gadi, kamar yadda zai shiga kanti ya je ya siyo madara ko sukari ko recharge card. Kuskure ne.
Kaɗanɗanon abin da za ku saurara cikin shirin yau da gobe da zai zo muku a ƙarshen wannan shiri. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email.
Bari mu fara da sakon Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchin, Najeriya, wanda ke salamu alaikum muryar Amurka. Muna jinjinawa jami'an tsaron da suka kubutar da dalibai mata da aka sace a jihar Lagos daga hannun ƴan ta'adda. Da fatan Allah ya kare na gaba. Sai kuma sakon Ismail Ahmad Yalwa Ngur, jihar Yobe, wanda ke salamu alaikum VOA Hausa. Hakika matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na shiga rundunar yaki da ta'addanci wanda Saudiya ta kafa yayi daidai, gani yadda kasashen musulmi ne suka fi shiga hadarin ta'addanci. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku ba da dama na yi wa al'ummar kasar Benin jinjina dangane da yadda suka gudanar da zabe na shugaban kasa cikin kwanciyar hankali. Da fatan za ku karbi sakamakon abin da ƴan kasa suka zaba don ci gaban kasar ku. Sako daga Isa Mai Kati Gashuwa. Sai kuma sako mai nasara na Sarafin Tuwa, wanda ya ce hakika halin da al'ummar Najeriya ke ciki, wato na talauci da tsadar rayuwa, wani abin takeici ne matuƙa. Ya kamata mahukunta su dubi al'umma da idan basira. Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna jajantawa ƴan uwa da abokan arziki sakamakon babban rashi na ƙaramin ministan kwadagon Najeriya. Allah ya ba iyalai juriya akan wannan rashi, amin. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Fore Bagashuwa. Sai kuma sakon Sufiyanu Gumal Zangon Daura, wanda ce assalamu alaikum muryar Amurka. Ina kira ga ƴan kasuwan Najeriya marasa godiyar Allah masu jiran dakun tashin dala domin cin karensu ba babbaka. To, ku ji tsoron Allah tun kafin ku fuskanci fushin Ubangiji. Da ƙarshe sai sakon Sani Mai Lange-Lange da Malam Ango malamin makaranta ya wuri, wanda suka ce muna kira ga ƴan kasuwarmu na Najeriya, tunda farashin dala ya sauka, to su ji tsoron Allah su rage tsadar kayan masarufi, domin kuwa duk wanda ya tausaya wani Allah zai tausaya masa.
Masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To, a yau Litinin ministan cikin gidan ƙasar Tunisia ya faɗa cewa dakarun ƙasar sun kashe mayakan sa-kai 21 waɗanda suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda da wani sansanin sojin ƙasar da ke kusa da kan iyakar ƙasar Libya. Jami'an ƙasar sun ce aƙalla an kashe fararen hula huɗu da wani soja guda a rangama da aka yi a garin Ben Guden da ke kudu maso gabashin ƙasar ta Tunisia. Ƙungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da ta kafa wata kotu wacce za ta hukunta duk wanda aka samu da laifi wato aikata laifukan cin zarafin bil'adama a Sudan ta Kudu. Ƙungiyar ta Human Rights Watch tana zargin ɓangarorin 'yan tawaye ne da kuma dakarun gwamnati da aikata laifukan da suka take haƙƙin bil'adama. A yau Litinin, ƙungiyar ta yi ikirarin cewa akwai hujjoji da ke nuna dakarun ƙasar sun kashe mutane tare da aikata fyaɗe da kuma tilastawa mutane tserewa daga gidajensu a jihar kudancin Equatoria. 'Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun ce a shirye suke fafata da abokin hamayyarsu Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba.
To, a gaishe ka. Masu sauraro, abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci. Sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, ciki har da shirin labarin wasanni. Kamin na madadin Mahmud Lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma sauran ma'aikata, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Amma kada ku za ku ɗa, mun ba ku ɗanɗanon shirin yau da gobe. Ga malamai.